Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana da ganin birnin Washington DC akan mitoci 31.25.16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da ranar Lahadi 27 ga watan Mayu shekara 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To Sarfil, shugaban kasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya buƙaci takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tattauna da Amurka kai tsaye da nufin cimma burin ganawar shugaba Trump da Kim a watan Yuni. Cutar Ebola ta sake hallaka wani a demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo yayin da aka tabbatar da mutane 35 suka kamu da cutar. Kana wata tawagar manyan jami'an gwamnatin ƙasa Afghanistan ta fara wata ziyarar aiki ta wuni guda a makwabciya Pakistan yau Lahadi.
To kanan labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa yanzu haka wasu ƙungiyoyi daban-daban a jamhuriyar Niger sun fara nuna damuwarsu kan barazanar kamewar kogin Niger da suke kira kwara.
Wanga alama muna cire mu gwamnati don Allah don Annabi a ta tsaye kan mu rasi mu rasa isinga ya kare muna to mu ƙarya mu ya kare.
Yan Najeriya mazauna jamhuriyar Niger sun gudanar da zaben shugabannin da za su jagoranci kungiyar su.
Nagode Allah saboda wannan zabun da mu yi yayi free and fair election kuma kowa ya gani babu boye-boye ciki. Allah ya sa nashi wannan zabe.
Haka kuma za mu duba batun shaye-shayen miyagun kwayoyi da ake fama da shi a wasassan Najeriya. Daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da Hafsa Maina Muhammad ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma nasiha daga malamai da kuma wasu ra'ayoyi na kuma sauraro idan lokaci ba mu dama. Amma duk waɗannan fa sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum barkamu da barhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban kasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce ya yi kira ga takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tattauna kai tsaye da Washington domin ceto shirin ganawar da aka yi niyyar yi kan batun makaman nukiliya ranar 12 ga watan Yuni da Amurka yayin ganawar bazata da shugabannin kasashen Koriyan biyu suka yi karo na biyu jiya Asabar. Koriya ta Arewa ce ta buƙaci ganawar tsakanin Kim da Moon bayan soke ganawar da aka yi shirin gudanarwa a Singapore da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ranar Alhamis. Moon ya yi hira da manema labarai bayan ganawar tasu da Kim a ƙauyen Panmunjom da ke ɓangaren Arewa na kan iyakar Koriyawan inda shugabannin biyu suka gana a watan Afrilu.
Ya
ce mun amince cewa ya kamata a yi ganawar ranar 12 ga watan Yuni cikin nasara kuma bai kamata a dakatar da yunkurinmu na raba yankin Koriyan da makaman nukiliya ba. Mun amince mu ba juna haɗin kai dangane da haka. Jiya Asabar shugaba Donald Trump ya bayyana cewa mai yiwuwa ne a gudanar da taron da aka soke.
And I think there's a lot of goodwill. I think people want to see if we can get the meeting and get something done. If we got that done.
Yace ina jin akwai kyakkyawar fata sosai. Ina tsammani mutane suna so su gani ko zamu gana ko zamu iya cimma burin mu. Idan muka iya ganawa muka kuma yi nasarar raba yankin Koriya da makaman nuclear, zai zama alheri ga Koriya ta Arewa, alheri ga Koriya ta Kudu, alheri ga Japan, alheri ga duniya da kuma Amurka. Wani mutum kuma ya mutu da cutar Ebola a Congo, abinda ya kai adadin waɗanda cutar ta kashe zuwa 12 bisa ga cewar ma'aikatan lafiya ta demokaraɗiyyar jamhuriyar Congo. Rasuwar ta auku ne a ƙauyen Iboko da ke arewa maso yammacin lardin Equator. Ma'aikatan lafiya ta ce akwai kuma waɗansu mutane hudu da aka kyautata zaton sun kamu da cutar a lardin. Yanzu haka dai an tabbatar da mutane 35 sun kamu da wannan cuta ta Ebola a ƙasar Congo. Gobe Litinin za a fara allurar rigakafin cutar Ebola a ƙauyukan Bikoro da Iboko da ke lardin Equator. Ana kuma shirin rigakafin a Mandaka babban birnin lardin mai mutane miliyan 1,200 da ke bakin kogin Kwango inda aka tabbatar da mutane hudu sun kamu da cutar. Wani dan kuna bakin wake ya tarwatsa nakiya da aka dankare a wata mota kusa da sansanin sojoji da ke kudancin Afghanistan ya kashe akalla mutane sojoji 8 ya kuma raunata waɗansu da dama yayin da yake tabbatar da adadin waɗanda suka rasu a hirarsu da murya Amurka. Wani kakaki a lardin ya ce an kai harin ne yau Lahadi da safi a Nad Ali da ke lardin Helmand inda ake fama da tashin hankali. Nan da nan kungiyar Taliban ta ɗauki alhakin kai wannan hari. Wani kakakin kungiyar ya ce fashewa mai ƙarfi ta kashe ta kuma raunata sama da jami'an tsaron Afghanistan 100. Ko da yake kungiyar Taliban ta saba ƙara gishiri a adadin da take badawa. Jami'an ƙasa Afghanistan sun faɗa yau Lahadi cewa an kai harin na yau ne a yankin da dakarun gwamnati suka kwace kwanan nan daga ƙarƙashin ikon mayaka. Wata tawagar manyan jami'an gwamnatin ƙasa Afghanistan ta fara wata ziyara aiki ta wani guda a makwabciya Pakistan yau Lahadi domin tattaunawa kan batutuwa da suka shafi ƙasashen biyu da kula da kan iyaka da kuma harkokin tsaro a yankin. Mai ba da shawarwari kan harkokin tsaron ƙasa Afghanistan, Nanip Atmar, shi ne ke jagoranta tawagar da ta kunshi manyan jami'an tsaro da suka hada da ministan harkokin cikin gida na ƙasar da shugabannin rundunonin soji da kuma na hukumar leƙen asiri. Jami'an sun shiga tattaunawa da mai ba da shawarwari kan harkokin tsaron ƙasar Pakistan, Nasir Nanju, bayan saukarsu a Islamabad. Ofishin Janju ya faɗa wata gajerar sanarwa cewa dukkan ɓangarorin biyu sun jaddada niyyar su ta yin aiki tare kan batutuwa da suka shafi ƙasashen da kuma harkokin tsaro. Tawagar Afghanistan ɗin kuma za ta gana da babban hafsan sojin ƙasar Pakistan, Janar Kamar Javid Bajja. Daga ƙarshe, masu kada kuri'a ƙasar Colombia za su tafi rumfunan zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasa yau Lahadi. Wannan ne zaben shugaban ƙasa na farko tun da ƙasar ta kudancin Amurka ta sa hannu a yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya da dogarawan juye-juyen hali na Colombia da ake kira FARC. A takaice, tsohuwar ƙungiyar 'yan tawaye da ta rikide ta zama jam'iyyar siyasa. Manyan 'yan takaran sun haɗa da tsohon ɗan majalisar dattijai Evan Duke da Gustavo Petro, tsohon ɗan yaƙin Sunkuru kuma tsohon magajin garin Bukota. Rook, wanda yaron siyasar tsohon shugaban ƙasa Alvaro Uribe ne, yana kushewa yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya da ƙungiyar FARC ta cima ya kuma yi alƙawalin yi mata gyara.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla, ƙungiyoyi daban-daban a jamhuriyar Nijar sun fara nuna damuwarsu kan barazanar kamewar kogin Niger, wato da yake fuskanta. Domin ƙarin bayani ga Abdullahi Yusuf Abdullahi da wannan rahoton.
Wannan al'amarin na janyewa ko kamewar ruwa da kogin na kwara da aka fi sani da suna kogin Isa, mai tsawon kimanin kilomita 550, ya shafi yankunan Nijar uku ne da ya samu ratsawa a cikinsu, kamar Birnin Yamai da Talibiri da kuma Doso. Al'amarin da ake ganin idan ba a ɗauki matakai ba, to za a wayi gari da ɓacewar kogin.
Ina shekara 80 bui babu a duniyan ga yau. Ban taba yin noma ba, ban taba yin kiwo ba, ban da kamun kifi. Amma ni dai cikin shekarun da muka, wallahi ni ban taba ganin irin wanga ba. Ise buce har ya yanke, har ruwa bai zuwa ko ina. Abin gari na je da mu. Mu dai masu kamun kifi yau muna cikin matsala. Tunda ko kifin da muka ci, wallahi babu shi.
Yanzu haka dai kungiyoyi daban-daban na Birnin Yamai sun soma bayyana damuwarsu kan wannan al'amarin da kogin na kwara ke fuskanta.
Ruwa kamar irin wannan na kogin Isa da ba mutum ba ƙasa guda ba ne. An ce idan za a yi wani aiki a saman shi, ya kamata a zamana a ƙarshe saman tebur a san me ya kamata a yi aiki, kowace ƙasa wani irin kimanin aiki kamata ya yi saman kogin Isa. To amma sai zamanto ƙasashe ta sa ƙudurika da bisa aiki da shi.
Nan ne gwamnati take, nan ne ambasada suke na ƙasashen waje. Kenan in aka yi abin ga aka yi sake hakkokin ya bushe kenan dole wannan capital ma sai an tada ta gani saboda rayuwar ƴan adam nan ba ta yiwa da ya kamata.
Ganin yadda al'amarin ke ci gaba da yin kamari, kungiyoyin sun ba da waɗannan shawarwari.
Wanga alama muna cire mu gwamnati don Allah don Annabi a ta tsaye kan mu rasi mun rasa isinga ya kare muna to mu ƙarya mu ya kare
idan ba a yi ba zamanin saman teburi a yi magana guda da kasashe masu wanda muke raba wannan ruwan to wallahi zuwa gaba mu ko kwara guda ba mu samu wannan ruwan ba kinan bace zai gaba da
a daina zuwa ana yanka itacen da abba kusa ga kogin nan a daina a zo ana gine-gine wanda zai ƙara lalata wurin kuma a sama da kogin can sama kuma a daina saran itacen da a can sama saboda itacen nan su ne ke kare ruwa da zuwa da ƙarfi da su ma in suka zo sai su jayo ƙasa su zo su cika cikin kogi kenan kowa na da nashi gudunmuwar da ya kamata ya kawo don a kare wannan.
Dubban dai dubatar ‘yan kisan Nijar ne ke cin moriyar wannan kogin ta hanyar gudanar da sana’o’i daban-daban kamar sufuri da aikin su da noman rani da dai sauransu. Yusuf Abdullahi daga Niamey, Jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Yusuf. Yayin da gwamnatin Najeriya ke ɗaukar matakan shawo kan matsalar shaye-shaye miyagun ƙwayoyi da ta addaba ƙasar, abokiyar aiki na Alheri Grace Abdu ta zanta da tsohuwar ‘yar jarida Amina Baraje Mai Gadi, inda ta fara tambayar ta ko shaye-shaye yana kawo damuwa a cikin iyali.
Gaskiya ne wannan shaye-shayen suna kawo damuwa a cikin iyali, domin yakan kawo tsatsaguwa, za ka ga miji da mata ba zaman lafiya da yaran makaran kansu su masu yawan shaye-shaye din, kuma baka isa ka yi ma yaro magana ya bar abin da yake yi ka ce mishi ba kyau, zai ce maka ai ra'ayin shi ne. To yana kawo tsatsaguwa, har yakan sa ma wasu yaran su duki iyayensu, waɗansu ma har su kai ga harbin iyayensu, wanda ba shi ne daidai ba. Ya kamata a cikin iyali akwai zaman lafiya, akwai ƙauna da soyayya da juna. To amma sha'anin ƙwayen nan da shaye-shayen nan duk sun dagula hankalin zaman lafiya cikin iyali, wanda daga iyali zuwa cikin ƙungiyar da ake rayuwa da wuraren aiki da wuraren zama, duka ya kawo damuwa. Kuma ba wani bai isa ya yi ma wani yaro magana ya bar abin da yake yi ba, ka gani ba haka ba ne. Don da rayuwarmu ta daya da muka tashi, idan yaro na baya da hankali, mamar wane za ta iya taimi shi fada ta kwabe shi sai ya bari zai jita, amma ba yanzu ba. Yanzu lokaci ya zama wani iri daban, baka isa kai ma yaronka da ka haife shi a cikin magana ba ma balle kai ma yaron wani magana. So wannan yanayin da ake ciki kam gaskiya yana dagula hankalin iyali kware da gaske. Ya kamata iyaye su tashi tsaye su gyara wannan halin yaranmu din, su inganta rayuwarsu, ko da yake ya kamata su samu abin yi ne shi yasa, amma akwai hanyoyin da zamu iya musa yaranmu su yi wani abu, ba lalle su yi ta tunanin shaye-shaye ba. Akwai hanyoyi da zamu iya musa su yi abubuwa, su yi aiki, su zama da amfani a cikin jama'a.
To matakan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na ragewa ko kuma shawo kan matsalar shaye-shaye ne da ake musamman maganin mura da kuma waɗansu magunguna dai da ake sayarwa a zance ma chemist ba asibitai ba. Kin san a Najeriya kowa ma likitan kanshi ne.
Haka ne, kuma su chemist din nan ba su da license na operation. Ko suna da shi ma wani lokaci da suke biɗa kuɗi ne kawai suke yi, ba za su duba ko magani ya aikin shi ya ƙare ba ko yaya, sai dai kawai su ci gaba da bada magani. Ya kamata gwamnati ta ƙayyade irin su chemist da ake samu din nan, su tabbata cewa wanda yana operating chemist din ƙwararre ne ƙwarai a cikin saida magunguna, ya san abin da yake yi, kuma ya daina saida magungunan da lokacinsu ya wuce, sun expire. Sa'ilin nan ma idan an kawo mashi takarda ta cewa ana son magani kaza, ko kuma a zo a ce ina son abu kaza kawai, wanda ake kira a Turanci over the counter, to ya mai da hankali kada ya sai da irin haka sai ya tabbata ya ga an rubuta magani daga wurin likita.
kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyau.
To madalla, to daga Najeriya kuma sai mu koma jamhuriyar Niger, inda jiya Asabar ƴan Najeriya mazauna jamhuriyar Niger suka gudanar da zaben mutanen da za su jagoranci kungiyar su a ci gaba da ƙara inganta matakan samar da haɗin kai tsakanin ƴan Najeriya a duk inda suke. Sai dai wasu ƴan kabilar Yarba sun koka da cewa ba su cikakken damar shiga wannan zabe ba. Ga rahoton Sulaiman Barma.
Gwamman ƴan Najeriya ne suka hallara a ɗakin taro na ofishin jakadancin Najeriya a Nijar domin kada ƙuri'a a albarkacin zaben sabbin mambobin ƙungiyar ƴan Najeriya mazauna jamhuriyar Nijar, inda a ƙarshe aka bayyana wani ɗan asalin jihar Kogi a matsayin wanda ya lashe wannan zaɓe da ƙuri'u 80. Sabon zababban shugaban na cewa:
Sunana Elias Okute. Nagode Allah saboda wannan zabin da mu yi, yayi free and fair election. Kuma kowa ya gani babu boye boye ciki. Allah ya sa na shi wannan zabe, na ce Allah ya sa mini hannu in rike mutane Najeriya nan tuna cikin Niger da kyau.
Dan takara ɗaya tilo da ya nuna sha'awar samun mukamin mataimakin shugaban kungiya Alhaji Gambo Ibrahim, ya samu amincewar baki ɗayan jama'ar da ta halarci wannan zaɓe ba tare da wata hamayya ba.
Ina maka tabbatin cewa za mu tsaya mu yi musu aiki tsayin daka duk inda buƙatar zuwa ta yi, na mu karɓo musu ƴancinsu za mu yi insha Allah. A ƴan Najeriya mazauna Nijar muna son mu tabbatar musu cewa ya kamata su bi doka da ƙuda ta wannan ƙasa, domin ba abin da mutum zai zauna lafiya a ƙasa ma da take tashi ba. Ballanta na kasar da ba tashi ba shine zaman lafiya da kuma bin doka da oda.
Wasu waɗanda suka yi cincirindo a kofar ofishin jakadancin Najeriya a Nijar da nufin kalubalantar wannan zabe da suke ganin alamar coge a tare da shi, sun ci karo da jami'an tsaro.
Sunana George Bamyada ba election when dey suna yi mun zo dai mutane suji yau babu election meni sun yi shi. Muzem kai karan su chan justice so da bundiga bamzo mun yi problem bamzo mun yi fada.
Dattawan da suka halarci wannan zabe a matsayin masu aikin sa ido irin su Abubakar Ma'azu sun yaba da yanayin da zaben ya gudana.
Alhamdulillah komai ya gudana cikin tsari, babu wani wata mushkila a ciki, an yi zabe yanda ya kamata. Ka san mutane kowa da irin ra'ayinsa kuma kowa da irin hankalinsa da hangen nesa dinsa.
Jakadan Najeriya a Nijar ambasada Attahiru Halliru wanne kome na wannan zabe ya gudana akan idansa, ya gargadi sabbin mambobin kungiyar ta ƴan Najeriya mazauna Nijar su dauki matakan hada kan ƴaƴan wannan kungiya.
Ƴan uwan mu Yarbawa ba su aiko mutane su ba a nan wajen zaben. Babu laifi, kowa na dama yayi abin da yake so. To amma idan an haɗu waje ɗaya aka zama tsintsiya maɗaurin ɗaya, shine zai sa mu ci gaba, shine zai sa a ji daɗin yin aikin. So ba a ƙare ba, za a ci gaba da hanyoyin da za a bi a jawo su shigo, a tafi tare, a tsira tare.
Nan ba da jimawa ba ake sa ran rantsar da mambobin sabuwar ƙungiyar domin ba su cikakken ikon gudanar da aikin kare haƙƙin ƴan Najeriya mazauna Nijar a ƙungiyance. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu ma ana Mumbai, zamanin sayan Mumbai, rayuwa a kuɗi doyi, ja'i ba cikin sani, balahira a kai yayi. A zamanin sayan Mumbai, mulki na mallaka sauyi, demokaradiya yayi. Rayuwar Afirka lokacin sayan Mumbai, lokacin zuwan.
To madalla a gaida Sule. Jama'a, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:19 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da kasancewa da mu a shirin Idan Kwaya ta narke fa, shirin da ke kawo muku batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi.
Wai shin suwaye ne ma suka bari har wannan abin yake zuwa, kowa yake samu gore ya zama kamar geda?
Sunana Hafsat Maina Muhammad, ku biyo mu. Yau a cikin shirin wakilinmu Hassan Maina Kaina ya yi hira da Malam Kabiru Adamu ma'aikacin tsaro da Ahmad Umar Ningi jami'in NDLEA hukumar da ke yaki da fataucin miyagun kwayoyi da dan gwagwarmaya Comrade IG Wala kan yadda sha da ta'ammali da miyagun kwayoyi ya addaba al'umma ga hirar tasu.
Wai shin su waye ne ma suka bari har wannan abin yake zuwa kowa yake samu gore ya zama kamar geda? Waye yake da laifin cewa kar ya tabbatar wannan abin ya shiga hannun mutane wanda ba shi da dama? Wannan hukuma ta NDLEA kuna da hurumin ku duba duk wanda ya kawo kwaya, duk wanda ya kawo hodar iblis kasan nan, a kama shi a hukunta shi. Amma idan mutum ya kawo sinadarin da ake hada kamar su benylin wanda ake kiransa ephedrine, idan mutum ya kawo permission da yake samu a ofishin NAPDAC su bashi ya kawo ya hada magungunan sa, idan ya hada magunguna ya bi doka in aka bashi. To amma matsalar yadda take shine sinadarin na ephedrine wanda ake shigo da shi tun kafin ya je kamfanonin an canja man layi, maimakon ya shiga kamfani yadda za a yi maganin tari wasu da yawa sun sai shi sun je sun har hada wasu magungunan. Idan mutum yayi diverting wato ya kawo da shi daga yadda aka ce to ka shiga gonar NDLA.
Aji wala ina dawo gare ka. Akwai zargin da ake cewa wani lokacin yan siyasa suna da ruwa da tsaki wurin habaka shan kwaya tsakanin matasa a Najeriya. Kwarai kuwa gara da Allah ya sa ka tuna mana wannan, musamman a karni ake ciki yanzu mun ma doshi wannan lokaci na maganan zabe. Wannan mun sani dukanmu nan daga inda muka fito mun san yadda ƴan siyasa ke alfahari da matasa waɗanda suke nuna cewa ba su shakkan kowa, suna iya kallon kowa ko su nuna kowa yatsa, ko kuma ma suna ma iya zuwa su shiga inda akai ajiya ko takardu ta siyasa ko form. Kai kanka dan in suna adawa da kai, suna alfahari da matasa da za su iya zuwa su toza ta rayuwarka, su ma kai ga ana kai samun ma labarin kashe-kashe. Kwararru sun yi bayanai na yadda alakar aikata laifi mai tsanani da kuma amfani da kwaya. Daga nan za mu fahimci me ake nufi da cewa lalle ɗan siyasa suna amfani da su saboda su tabbatar da cewa sun saba musu kwayoyi, sun dauki hankalinsu kafin ma su ingiza su je su yi wani abu na barna wanda su ba za su iya sa yayansu ba. Banda ma haka tukuna, abinda zai baka mamaki, mun taba gani ko mun san gwamnoni da ke kan kujera ana ebo kwayoyi iri-iri su ma a kawo musu da a can guest house, ma saboda wuri ne da babu wanda ba dan NDLA da zai iya shiga, babu dan sanda da yake garden su bai sai ya bude baki ya ce ya ga kaza ba, dan aikan ma bai sai ya ce ga abin da ya kawo ba. Ire-iren wayannan su ma manyan da shugabannin suna ciki dumu-dumu. Wayannan matsalolin idan ana kokari a dubi talaka wanda talauci ne ta sashi shan kwaya, ga mai hali, ga mai mulki, ga wanda ya kamata ya tsawatar shi ma yana yi, ina muka dosa?
Eh, amma kuma da ai wani ba zai da kai ba cewa talauci ce da samu tashin kwaya.
Kwayan ai kashi-kashi ne. Akwai ma ruwan kwata ita ma kwaya ce wadda ba sai ka siya ba.
Ko ban daki.
Eh yawa to do ai mun ji wancan shirin da kai ma ai kun tabo irin wanda suka ce su ashana ma suna sha. Ashana ta nera biyar zaka sai ashana duka zazzage ka abin nan. Wa'annan abubuwan kamar da kwararru suka fadi bai da alaka da cewa koda yawan kudin aljihunka ne ko kuma karancin kudin aljihunka ne. Daga wata kila yanayi da ka samu kanka a na alheri ko kuma na cutarwa da dai kowanne ne. Kowa da abin da ya zaba wa
Mallam Ninko, mallan kiyawa da mai da yana wanda zai ce yawa akwai kusan zan so in jawo kunnan hukuma ga wannan matsalar. Harkar banga ta siyasa kusan ta zama sana'a hadde a arewa, kuma matsala ce wadda kusan mun yi watsi da ita, ba mu kallanta, kuma asalinta shine wannan shaye-shayen na kwaya. Duk lokacin da ake siyasa irin wannan yanayi za ka ga ƴan siyasa sun rungumi waɗanda ba ainihin hukuma bane, waɗanda kasa ta san da su na tsaro, matasa ne haka ƴan siyasan suka dauke su, kuma amfanin su kenan, su kansu sun san cewa a wannan lokacin ake amfani da su, to kokari ma suke yi su nuna fice a cikin harkar da aka dauke su.
Mallam Kabiru Adamu, da kai wannan magana na san kaman ni a jihar ta Yobe da Borno akwai abin da ake kira ƴan ECOMOC, irin waɗannan ƴan abun a jihar Kadogombe akwai kalare yawa
Kaduna
Kaduna da bangare
da Bauchi
yawa
Salasu,
haka duk wannan matsaloli na tsaro. Kuma da aiki waje idan muka duba abin da shi Mallam Kabiru da ya faɗa cewa akwai bukatar majalisar kasa ta yi gyara a cikin dokokin nan, kuma duba da cewar majalisar kasar nan galibin su ƴan siyasa ne. Ya kake ganin yiwuwar gyara wannan dokar?
Na so ne arin abin da ya hango a Kano wanda aka yi na daukan ma'aikata likitoci, to ai ba ma likitoci kadai ba, ma Kabiru shi kansa dan siyasa in kamata in zai tsaya takara shi kansa tukuna ayi gwaje-gwaje ire-iren gwaje-gwaje.
Na san gurin gidan Firida Waziri ta dauka wannan shawaran.
Yana da bukatun haka. Sannan wanda zai zo shugabanci al'umma, wanda zai rike amana, wanda zai tsaya tsawatar ya daidaita al'umma, shi ba a gwada shi ba? Ai ko ashe ko mun bijire ita tsarin ma rayuwa. To saboda haka a gyara kamar yadda shi Man Kabiru ya faɗi, gaskiya wannan haƙi ne sosai. Ni ban zama dan gwagwarmaya saboda wai ina sha'awan zama dan gwagwarmaya ba. Yanayi ne na ƙasar nan yasa yau da gobe dole ka bude baki kana gani ana lalacewa ko kuma abubuwa suna tabarbarewa, wai ka ja baki kai shiru ka ce kai ba ruwanka, ba za mu iya irin wannan zama ba.
Masu sauraro, anan za mu dakata sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta bada umarni, ni Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
To madalla a gaida Hafsat, albarkacin watan Ramadan ga nasihar malamai.
Sunana Malam Lamino Liman ne a masallacin Kenya. Alhamdulillah, addini dai yayi kira zuwa ga sauƙaƙama mutum. Dan Annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin shi akwai lokacin da abinci yayi tsada, sai su da kansu waɗanda suke ƴan kasuwa na Madina suka zo suka tambaye Annabi ka sanya mu farashi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah shine mai sanya farashi, amma duk wanda yayi kokari ya gyara ya kyautata ma dan uwan shi, to ya wanda shine wanda za a ce ma wato yayi ihsani ya kyautata. Sannan kuma wannan irin abubuwa da ake ciki kamar idan azumi ya zo, ƴan kasuwa da suke ƙara ma kaya kuɗi, wannan ba daga nan bane albarka take. Albarka tana daga cikin wato kyautatawa cikin ciniki, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah sanya albarka cikin ɗan kasuwa da wanda zai saye, kowanne daga cikin su yana da rangwame, shi bai wato tura shi babango ya sai kayan shi kuma bai tsula mai tsada ba. Saboda haka musulunci yana kira akan cewa a sauƙaƙa, duk wanda ya sauƙaƙa ma musulmi shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai sauƙaƙa mai. Annabi ya ce duk wanda ya tausaya ma na ƙasa da shi ma Ubangiji na sama da shi zai tausaya mai. Saboda haka ayi ƙoƙari waɗannan abubuwa na ɗan masarufi na buɗe baki, ayi ƙoƙarin kyautata ma mutane ƴan uwa musulmi wannan tsagwala kuɗi da ake yi, da tsula kuɗi da ake, dan an ga azumi ya zo kamar ya nuna kai ba ruwanka da addinin Allah. Kuma yana cewa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub, duk wanda ya girmama abubuwa na alamu na ibadar Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan shi ake kira mai tsoron Allah. Bai daga cikin tsoron Allah mutun ya zaman tomi dan zawar Ramadana, mutane suna amfani da kayan haja ka tsula musu kudi, to wannan Allah yana janye albarka daga cikin irin masu irin waɗanda suke aikata wannan. Zai kaga Ramadana ya huce musu komai ba.
To Allah ya saka alkhairi. Da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce ya yi kira ga takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tattauna kai tsaye da Washington domin ceto shirin ganawa da ake shirin yi kan batun makaman nukiliya ranar 12 ga watan Yuni da Amurka, yayin ganawa ba zata da shugabannin ƙasashen Koriya biyu suka yi karo na biyu jiya Asabar. Koriya ta Arewa ce ta buƙaci ganawa tsakanin Kim da Moon bayan soke ganawa da aka yi shirin gudanarwa a Singapore da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ranar Alhamis. Wani mutum kuma ya mutu da cutar Ebola a Congo, abinda ya kai adadin waɗanda cutar ta kashe zuwa 12 bisa ga cewa ma'aikatar lafiya ta demokaradiyyar jamhuriyar Congo. Rasuwar ta auku ne a ƙauyen Iboko da ke arewa maso yammacin lardin Equator. Ma'aikatar lafiya ta ce akwai kuma waɗansu mutane huɗu da ake kyautata zaton sun kamu da cutar.
To madalla, masu sauraro, da wannan makakashin shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe Litinin da misalin karfe 6 na safe a wugan Najeriya da Nijar, wato karfe 5 a wugan Ghana, za ku jo sir abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin Cike da Gaskiya. Yanzu a madadin Giras Alheri Abdu wadda ta yana gabatar da shirin, da kuma Fatu Kalala wadda ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. Santos, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa masu azumi a sharuwa lafiya. Assalamu alaikum.